sarauta na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wasu ƴan bandaga sun sace akalla mutane 60 a arewa maso yammacin Najeriya bayan da suka afka wasu ƙauyuka biyar akan babura suna harbi a iska a cewar wani jami'in ɗan sanda da mazauna yankin da yawa a jiya Asabar. Najeriya na fama da ayyukan fashi da makami da satar jama'a don neman kuɗin fansa a kasariyar arewa maso yammacin ƙasar. Inda jami'an tsaro da suka yi karanci yawancin lokuta suke kasa hana satar jama'ar. Satar mutanen da aka yi a baya-bayan nan ya faru ne a jihar Zamfara a cikin daren ranar Juma'a. A cewar mai magana da yawun ƴan sandan yankin Muhammad Shehu, ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike. Wasu mazauna yankin su hudu sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa wasu mahara dauke da makamai sun kai hari akan wasu ƙauyuka a yankin karamar hukumar Shinkafi, lamarin da ya janyo fargaba. Suka kuma sace akalla mutane 60 kafin su tsere zuwa dajin da ke kusa. Shugaban ƴan sandan ƙasar Colombia Jorge Vargas ya ce wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'a ƙasar Haiti Joseph Felix Barrio shine ya ba wasu sojojin Colombia umarnin su kashe shugaba Jovenel Moise. Da farko an faɗa wa sojojin da suka samu horo na musamman cewa aikin su shine su kama shugaban ƙasar. A cewar shugaban ƴan sandan Colombia wanda ƙasar sa ke gudanar da nata binciken game da haram, a lokacin ganawarsa ta farko da sojojin biyu da Barney Capado da German Rivera, Barrio ya faɗa masa cewa bai san ranar da ya kamata a yi kaman batukon. A cewar Vargas, kusan kwanaki uku kafin haran, Joseph Felix Barrio ya faɗa wa Capado da Rivera cewa sai dai su kashe shugaban na Haiti. A cewar Vargas, ma'aikatar shari'a a Amurka za ta ɗaukaka ƙarar hukuncin da wani alƙali ya yanke akan wani shirin gwamnatin tarayya da ke kare baƙi matasa da ke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba daga maida su ƙasashensu na asali a matsayin wanda ya saba wa doka. A cewar shugaba Biden a jiya Asabar, alƙalin gunduma a Amurka Andrew Hannan a jihar Texas shine ya yanke hukuncin akan shirin tsohon shugaba Barack Obama a ranar Juma'a. Yana mai cewa Obama ya saba wa doka a lokacin da ya kirkiro shirin da ake kira daka a takaice a shekarar 2012. A wata sanarwa da fadar White House ta fidda a jiya Asabar, Biden ya ce kwata-kwata bai ji daɗin hukuncin Hannan ba. Ya kuma sake yin kira ga majalisar dokokin ƙasar da ta tabbatar da an fito da hanyar dandandan ta warware matsalar. Hukuncin Hannan ya amince da wasu jihohin Amurka a ƙarƙashin jagorancin jihar Texas da suka shigar da ƙara suna nema a kawo ƙarshen shirin na daka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a bala'in da ya auku a yammacin Germany da Belgium ya ƙaru zuwa aƙalla 168 a jiya Asabar bayan da koguna suka cika makel aka kuma yi ambaliyar ruwa a wannan makon, lamarin da ya yi sanadiyar rugujewar gidaje da lalacewar hanyoyi da layukan wutar lantarki. Kusan mutane 141 suka mutu a bala'in ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani a Germany fiye da shekaru 50 da suka wuce, ciki har da kimanin mutane 98 a gundumar Arweiler da ke kudancin Cologne. A cewar ƴan sanda, har yanzu ba a ga ɗaruruwan mutane ba ko kuma an kasa kaiwa gare su, tunda har yanzu ba a iya zuwa wurare da yawa saboda yawan ruwan, yayin da kuma hanyoyin sadarwa a wasu wuraren suka katse. A jiya Asabar ne kasar Afghanistan ta faɗi cewa wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka sace diyar jakadan kasar a makwabciyar kasar Pakistan na ɗan lokaci kuma suka azabtar da ita. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi Allah wadai da faruwar lamarin a wata sanarwa da ta fitar a birnin Kabul, inda ta bayyana cewa Silsila Alikil na kan hanyar ta ne ta zuwa gida a Islamabad, babban birnin Pakistan, a lokacin da wasu mahara suka sace ta tsawon sa'o'i. Sanarwar ta kara da cewa bayan da masu garkuwar suka sake ta, an kai Ms. Alikil asibiti inda ake kula da ita. Afghanistan ta buƙaci gwamnatin Pakistan da ta gaggauta gano maharan tare da hukunta su. Ta kuma buƙaci samar da cikakken tsaro da kariya ga jami'an diplomasiyar Afghanistan tare da iyalansu a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau za mu tsora a tattaunawar da muke yi da manyan bakinmu akan matsaloli da ke damu mata a Najeriya. Za mu tashi yau ne a bayanan da Hajjia Hadiza Sanda Umar za ta yi. Hajjia Hadiza, gare ki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So alhamdulillahi, na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan guri mai tarin albarka. Allah ya saka mu da Voice of America da alkhairi. Wato a duk lokacin da naga an tari mata an hadu, to nakan yi farin ciki, nakan tuna wata gota mother ina da ta sana kan irin wannan tafiya. So zan ce Allah ya saka mata da alkhairi. Wato mu mata, zan yi magana ne akan mata saboda organization din da nake representing Tijaniya Muslim Women Development Association na mata ne da matasa. Wato asali mu ne matsalan kanmu, ana wa kalilan fahimtar da nayi. A yanzu in kika tashi neman abu, na yi taba yin magana akan haka, kika je office za ki ga mace yar uwarki kina mata sallama da kyar za ta ansa. Shi namijin nan nan dai shine zai ansa ya kai ki inda za ki samu taimakon ki. To asalin matsalan mu ne za mu gyara kanmu, muka gyara kanmu za mu samu sauki. To harkan gefen wajen maza kuwa, to gaskiya sai mun tashi tsaye. Me ya tsaye din? Shine sai mun ilmantar da ƴaƴanmu ko ta wani fanni, na addinin Christianity ko na addinin Musulunci ko kuma addinin ma da wasu basu yadda ma da Allah da Annabi ba, amma kuma muna tare da su, kuma muna hudda da su. Sai sun furta ne al'ada ka san cewa basu ma yadda da Allah da Annabi ba. To amma duk haka sai ya kasance cewa mun ilmantar da ƴaƴan namu sun kuma fahimci inda muka dosa. Mace ce za ta dinga yin abu, ba taba fita da danta ba, ba taba ma zaunar da shi yar ta ta mata bayanin abin da take yi ba. Na tsaye za ta fita su je ta nema duk abin da za ta nema, in ta dawo yar ta ba ta ma san ina ta je ba. To ba ta ma ilmantar da ita akan gwagwarmayar da take yi ba. To daga nan ma an samu kuskure. A lokacin da ɗanka ya kai munzalin da ya kamata mu mata mu yi musu magana ma ba ma musu. Sai ki dinga gari kamar kawai dace imagination ta sani. To anan muka ƙara samun lapses. Na yadda da maganar da ita mahaifiyarmu ta magana sai da Aleka, ta ce ya kamata a ce mu mata maza sun tausaya mana. Wato dole ne a tafadin da su, saboda asalin inda Allah ya halicce mu namiji ne, Allah ya halicce a duniya kafin aka kara mu mata. To amma Allah ya san muna da daraja ne ya kawo mu, da ba mu da shi da zai shafe mu ne, kawai sai bar maza. To dole ne maza a nan gurin su fahimci cewa in ba mu ba su. Saboda in gidanka yau ka fita, mace ce za a aure da ita ta je gida, tana shiga wannan gidan, daga gidansa za a ce ki ji tsoron Allah, ki bi mijinki, ki uwa, ki bi uba, ki ruba dangin miji, dangin miji, dangin ka, duk sai an gaya ma mace. Shi fa namijin nan ba taɓa gaya mishi haka ba. Ai fa ne na taɓa tambaya na ce shi namijin ana zaunar da shi a gaya mishi irin wannan maganan da ake gaya ma mata? Ya wuce sai a ce to ka ji tsoron Allah, ka san aure mata sai haƙuri, shikenan abin da ake gaya ma maza jike. Amma ita mace duk dangin sa sai an kawo. To in har mace namiji zai fita ya tafi gona ta duba shi, ta duba uwarsa da ubansa da ƴaƴansa da dangin sa sun zo da matsala duk sai, to ban ga dalilin da ba za a bata kujera a Najeriya za ta kasa rikewa. Babu wannan, ban ga wannan dalilin ba. Saboda dakatar da uwa tana kwance, uwarsa uwarta tana gida ba ta lafiya, dukkan matan nan ita kai za ta iya yin wannan abu. Ta je ta duba uwarsa, ta kuma tafi gida ta duba danginta, ta dawo ta duba ƴaƴanta, shi kanshi ya zo ta duba shi. Ta ce to me za hana a ba mace space a Nigeria ta taka rawan gani wato ma aka ce wai a gwada ko a gwada ake sanin na kwarai nace to a ban mu gwada mu gani in aka gwada na fada na ƙara fada nace ni eh Rafa'i Allah ya saka mishi alkhairi nace ya ba mu dama a Nigeria da ya zamanto mace ta fito deputy governor din sa ya kamata mu bashi ma award to be frank ya kamata mu yes ya kamata a ce mun hadu mun je mun bashi award saboda ya ba mu ba inda za mu je gurin ta mu ce ga matsalar mu ta ki sauraron mun taki za mu fito mu rubuta ta ga da mu ce uu ita ma ba za ta yi da ba saboda haka ya kamata gwamnati su koyi abin da Air Rafa'i yi a ba mu dama mu gwada ana kallon aikin da take ba mata na zasu je su kwankwasa mu ta fito ta an samu su ba a daidai capacity dinta daidai abin da take tana kokarin yin ta tunda ba za ka iya ce ma mutum zai je ko ina ba amma tana kokarin ta saboda haka kadan da zan iya fada yawanci iyayenmu da suke nan gurin sun yi magana masu muhimmanci a maganar fiade maganar wannan abu in kuna ƙara fadan shi yakan daga mana hankali saboda menene matsalan da yake faruwa inda za a fito daga yana shekara 9 ta yi ciki shekara 9 saboda Allah da Annabi saboda Allah da Annabi an cutar da mu 9 years a ci shekara 9 yana a mata ciki namijin nan shi kawai irin azzalimi ne ya kamata wannan mutumin a fito da shi duniya a san shi a kuma hukunta shi amma da yake maza ne a position din da suke a duk office din da kaje in kaga shugaba ran din su daya fa da matan amma namiji za a daura ita tana nan bata da amfani kuma ta ran din su daya amma ba za a bata wannan matsayi ba saboda an san za ta kwatan mana haƙƙin mu a wannan office to saboda haka jama'a wannan abin da kuke kuka ga yana faruwa ya kamata mu hada kanmu mu zama tsintsiya daya mu taimake kanmu da kanmu shine mafita assalamu alaikum
Hadiza Sanda Umar kenan lokaci yayi da zan mika wannan na'urar magana da Lady Yasmin Zakari jami'a ce a babban bankin duniya Lady Yasmin gareki
da fatan duk mun zo lafiya Allah ya ba mu sa'a wato maganar mata abu ne da yake da ciwo a zuciyar kowace mace to sai dai kuma ya danganta ba kowane ne yake samun damar da zai fito ya bayyana wannan zafin da yake ransa ba to idan haka alhamdulillah wannan dama da Voice of America ta bamu da Hajiya Madina ta tsaya akan wannan abin Allah ya saka da alheri Allah ya sa komai ya zama na wannan abin ne da za a ci gaba saboda idan aka ci gaba da yin wannan su zata zai zama kamar a ce wani zauri ne da zai fitar da wasu manufofi akan mata wanda za mu iya tunkara a ce gwamnati ta wannan kawa hawa ko ta kasa ko ta ba kasa ta tsakanin kasashe internationally ko cikin jihohi ko locally ya zama na mu ce ga abin da muke bukata saboda duk inda aka ce akwai unity to akwai strength so kamar duk abubuwan da kuka faɗa ina ta saurarawa ina baya ina ta jotun wasu abubuwa ma da kuke ta fara gaskiya abu na farko da muke bukata a matsayin mu na mata shine muna bukatar mu tausaya wa kanmu mu daina yin kishin banza da kuma bakin ciki wa juna yawanci za ku ga tsakanin mu mune muke cin kafar juna zaka ga ko da a ce a gidan aure ne to zaka ga mace a ce ta fi rigima da uwan miji ko kanwar miji ko yan miji shi uban miji zai dan saukaka ko shi kanin miji sai ka ga wani lokacin ma yana saukakawa tsakanin su da mata so wannan da abubuwan da yake kawowa har da kauyanci da rashin wayewar kai so idan muka yi tunani cewa idan muna rigima da junan mu to wannan yana kashe mana hadin kanmu kuma ba abin da zai samu ci gaba in ba shi da hadin kai to mu a tsakankanin mu kenan a mata ya kamata mu tausaya wa kanmu mu yi kokari mu hada kanmu saboda akwai strength a cikin unity kuma gaba da yadda ma muke raise din yayan mu ni raise din yayan mu yadda za su yi respecting din mace ya zamana a ce mun yi reason tun da mu muke haihuwa mun yi reason iyayen mu maza ya zamana duk dan da maka haifa ya san cewa to yadda zai daraja uwarsa zai daraja yan uwarsa to matarsa ma tana da matsayi a wurin sa so ya kamata mun yi reason yaran da zasu zama conscious akan wannan issues din so kun ga ko ba komai mun fara samu solutions wanda yake ko yanzu dama kowanne abu ne ake so a bashi solution ba nan take yake faruwa ba abu tafiya yake kadan kadan a ce mu a cikin damuwar da muke ciki idan kashi 90 ce ko 100 to misali a ce nan gaban nan da shekara 20 zuwa 30 abubuwan za su ragu kenan idan mun yi taking wannan measures din mun sa su in place sannan kuma duk abu da ya faru na mata mu yi kokari mu kawo wa kanmu dauki kamar yadda ita Hajiya ta faɗa da take fafutukar yarinya da take ruwata har akai mata fadi ita kubura har ya zama na sanadiyar rasuwarta to ya kamata idan muka ji wannan maimakon mu koma gefe mu yi gulma ko mu ce kaza kaza to kada ni tunanin wannan mi tunanin cewa ciwon ya mace na ya mace ne mu ma zai iya samun kanmu mu ma zai iya samun ƴaƴan da muka haifa so idan muka yi haka muka kawo taimako duk wani issue din mata in muka zo muka sa baki gaba daya to zai sa kowa ya tsora ta ya zama na wanda ma ba shi da niyya ya ce wani abu idan ya zo ya ga an yi gangamin wannan ta fito tai magana wannan ta fito tai magana to mutum ko bi idan yana tausayin mata ba to zai yi dan a ce yayin zai yi dan a ce ya faɗi wani abu akai su mi kokari mana taimakawa juna idan rigingimu sun taso kuma kamar yadda ita okay magana ta yawa okay to ma ci gaba anjima
to duk dai maganganun da sauran ƴan mata suka faɗa a nan gurin na yadda da duka amma mu a gurin mu a Rafa abinda zai kawo da zai taimaka mu mata shine dokoki da ke gaban majalisa the National Assembly da na duka state jihohi kamar violence against person prohibition bill wanda aka riga aka yi passing a National Assembly shi wannan bill din zai taimaka mu mata idan dai har ana amfani da shi shi wannan bill din an kayyade duk laifuffuka da kuma yanda za a gyara hukuncin duk wanda ya yi wannan laifi yana nan a rubuce kamar kan fyaɗe kan divorce na mata duk dai abinda mata suke ciki yanzu suke suffering sannan kuma akwai Child Rights Act shi ma da yawa an yi fasin na shi amma wa'an sojin hukuna duk ba su yi fasin ba shi ne ai wanda Hajiya Bilkisu suke magana inda a ce ana amfani da shi ko da yake a nan arewa maganan cewa a yi ma ya mace aure bata kai lokacin aure ba wannan ba magana bane ba a gurin mutanen arewa tunda an kawo addini a ciki so dole ne zaki ga an yi shiru akan wannan maganan dan saboda yana cikin Child Rights Act an ce mace sai ta kai shekara 18 amma ba haka ake amfani da shi ba kuma akwai register sexual offender register da aka bude vice president Osibanjo dey launching wannan register is online inda sunayen duk wanda ya fyaɗe wanda yake gidan kurkuku yanzu da wanda aka yi zargi duk akwai sunayen su a ciki kaman yanzu idan ko kana da makaranta kana so ka dauki malamai kana iya zuwa wannan register ka duba cewa ko suna ciki ko ba su ciki kin ga wannan ya zama abun taimako ne a gaba tunda da yawan fyaɗe da ake yi a makaranta ake yi to mu dai a Rafa akan haka shine muke taimakawa kuma na ma fadakar da mata akan islamiyya a masallatai dan muna da wani program da muka yi Islamic Family Law abin nan jihar Kaduna Kano Jigawa Zamfara Sokoto and Kebbi anan mun yi yanzu shekara wajen 13 kenan da muke wannan project din inda muka yi kutuba da ake yi a masallatai kowane juma'a kuma ana neman ƴancin mata ne a nuna ma maza cewa mata ma suna da ƴanci a Qur'ani a cikin kuma hadisi to wannan mun yi shi yanzu da yawa ana taimakawa to aikin dai da dai Rafa muke yi kenan a taimaka mu mata mu samu ƴancin mata to Habiba za ta dan ƙara bayani akan abubuwan da muke yi
assalamu alaikum game da zan ƙara bayani game da abinda Hajiya Umma ta faɗa da Rafa suke yi amma kuma kafin na ci gaba zan tambaye ku tukunna like duk wani abu dai da yake faruwa a duniyar mu yau yana farawa ne daga cikin gida in ba mu ilmantar da yaran mu inda ya kamata ba ba mu musu wa'azi inda ya kamata ba ba mu ga musu inda ya kamata mu dauka juna ba bayan da za a yi mu fito kuma mu kallama in su mutane da mutunci ta abu ne ya kamata ya fara daga cikin gida duty virus ba wai police bane ko kuma ƴan gwamnati ko kuma masu zaman kansu ko masu aiki taimakawa mutane bane ya kamata ya fara daga ni da kuma kowa da kowa to Rafa dai tana taimakawa mata sosai a kwato musu ƴancin su da kuma haƙƙin su kuma muna nan muna ba mutane mata grants da zamana taimaka musu a harkan sana'a inda za su iya zaman kansu za su iya kwato kansu inci muna project da yawa da yake taimakawa mata kuma in mun ganda kai gari da ake cin zalin mata da yawa muna daga murya don ayi adjusting penal code da zai shafi matan tantan mata ya taimaka musu. Amma matsalan kuma da muke samu shine in mun dauka wannan abubuwan aka amending din su ba wai yana zuwa wurin mutane ba da ya kamata su amfani da shi ba. Za a iya adjusting kuma bidaccen zuwa local government area ba ko kuma wani dan yar kauye haka da take nan can cikin kauye ba wai ta san da irin wannan abubuwan ba. To zai sa muke so a zo ga baki daya mu a smarta mu taru mu je kauyukan nan kuma mu shiga wurare da muka san ba su da cikakken addini kuma su da cikakken ilimi na boko mu sanar da su kuma mu san matsalolin su kuma mu samu musu mafita a ciki.
Ajiyar da mu ji sai ki dan tofa albarkacin bakinki akan ina ne mafita, ina za a iya samu magance waɗannan abubuwa musamman waɗanda kike bayanai akan yara kanana.
To a mafitan kenan Ajiyar Madina kamar yanda ƴan uwana da iyayena suka yi magana a nan shi da idan aka samu yawancin mata saboda aka ce ciwon mace nan mace ne idan mata suna cikin position inda za su iya tafiyar da abin da yake cikin doka ai ba wai mun rasa dokan bane akwai dokan da ya kamata yayi amfani amma amfani da dokan ne ba ai kamar Child Rights Act dinnan da Hajiya ta yi magana akwai state inda ma suka yi adopting amma sai kiga an kama wanda ya tade sai kiga an ba shi wai wata biyu ko uku ina zancen Child Rights Act da yace life imprisonment ne ko kuma abin ga wanda ya tade me yasa ba za a bi ba saboda mata yawancin mu ba mu da wanda wakilai da ya kamata su san zafin saboda ni nakan yi tunani a idan a ce wai namiji ba zai dauki mataki akan abubuwan da mata sai nakan ce to ƴaƴan su amma kin ga kamar Hajiya mama mu ce magana ta ce akwai uba da zai ma ƴar su tafi saboda haka ba za su ji wannan zafin ba dole ne mace ce abin sa ita ce za ta yi kukanta sannan ta share ma kanta hawaye mace ina nufin dukkan mu mata
da wannan bayanai na Mero Muhammad Mudi shugaban kungiyar fafutukar kare haƙƙin mata da yara zamu dasa aya idan Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hawwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka dauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko zaka gabatar da kanka
sunana Muhammadu Indi
ga shi ka cika shekara 73 a duniya a kaman yaya rayuwa ta kasance ne a tsawon waɗannan shekaru
rayuwa ba abin da zamu ce sai dai mu gode ma Allah alhamdulillah
akwai gugur maya na rayuwa da aka yi kasuwanci da wasu abubuwa haka ban sani ba ko Allah bai zai dan yi mana bayani kadan
tunda na tashi ban san komai ba sai sai da sayarwa tun ina ƙarami ban taba yin boko ba ba wanda ya taba nuna min yadda ma zan rubuta sunana dole da gogor maya suka sa na san wayannan abubuwa wanda ma yayi PhD ba abin da zai nuna min saboda haka gogor maya ita ta taimake ni saboda kaga anan mai dubura kafe ni ina kasuwanci na in shiga Chad in shiga Cameroon in shiga Niger to in ka shiga chat ba wanda yake maganan Hausa dole da gwagwarmaya ta sa na iya Larabci tunda Larabci shine national language don su a chat Cameroon Northern Cameroon ba sa Hausa sai Fulashanci gwagwarmaya da dole ta sa nake magana da su har na san yadda zan yi magana na iya Fulashanci Niger suna barbaci alhamdulillah kuma suna Hausa wannan ba wata matsala saboda haka ita duniya damin haka take. Yanzu shekara na 73 60 din nan duka kasuwanci nake
60
eh na fara tunda daga shekara 10 akan titi
shekara 10
yes lokacin da aka haife ni babana na da shekara 74 jama'atan shi hudu alhamdulillah lokacin da na kai 10 yana da 84 to kaga fa nan ne za a fara gogormaya ya zan yi na ciyar da su to fa shine nan in sai wannan in sai in juya in sai da haka 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 har Allah ya raba ni da shi lafiya yana da shekara 90 wani abu kuma na koyi abubuwa tare da shi akwai abokantaka tsakanin mu da shi da mu zauna mu yi wasa da dariya abin da yake gaya mini always karka yi ƙarya karka zalunci kowa kuma karka ji tsoron kowa kuma ka san komai Allah ke yi duk abin da ka nema in baka samu ba karka fishi da wanda ka nema a wurin shi Allah ne zai baka ba in kuma ka samu za ka yi murna amma ka san Allah ne ya baka ba wannan mutumin ba to na tashi da wannan saboda haka sai na gode wa Allah alhamdulillah
to ganin ka ce lokacin da ya haife ka yana kusan shekara 71 abu kaman ku nawa ne ƴaƴansa
kwata-kwata mun uku ya haifa maza amma duka ba ko ɗaya sai ni yanzu zamana ba ni da ya ba ni da ƙanwa ba ni da wa ba ni da ƙani to amma kuma Allah ya taimake ni na yi iyali wanda sunana ba zai bata ba har abada insha Allah
to ana cewa Alhaji Muhammad Indimi Alhaji Muhammad Indimi shin kai mutumin jihar Maiduguri ne ko daga ina aka fito
uwata ma a Maiduguri aka haife ta ba ni ba saboda haka lokacin da aka kafa Maiduguri su babana su suka kafa Maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihin sa daga Gezawa suka zo da mahaifi shi lokacin babu Maiduguri eh amma ba Maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zaune suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa Maiduguri da yake background din shi na Kano ne sai aka ce to shi yaje ya kafa anguwar Hausawa Hausari kenan
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale
I'm telling you something I can't say enough.
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.